بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمود وجاء الله سبحانه وتعالى يساك هذا معنى سافيا تلي تنين ترى قوات جمادة الأولى الشكالة تادبو ليدة اليهود الثلاثين دبيان باي هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 10 ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na malam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya. Zamu tashi yau a darasin mu na 68 kuma fasalin da yake mana magana akan cewa da yawa daga cikin mutane abubuwan da suka shafi Allah subhanahu wa ta'ala na halittarsa da kuma na abin da ya shafi imani da addini yakan rikice musu. Halitta yana nufin bangaren kaddara, abin da ya shafi imani kuma yana nufin umarninsa. Wani yakan ga, musamman yana magana ne akan masu bin harkokin sufaye, sukan ce ai duk abin da ya faru gare su ko na musibu ko da abin da ya faru daga gare su na ayyukansu, sawa'un masu kyau ko munana, duka tunda Allah ne ya rubuta su a kaddara, to ai su Allah suke wada'a a kaddara. Da haka ko mutum yayi sabo sai ga kamar ba komai bane, tunda saban Allah ai yana cikin kaddara kuma yayi da'a ne ga kaddarar Allah. Wannan shine asalin kofar da Ibn Taymiyyah ke mamartani a wannan gurin, to amma sai budada tun lokacin da ya fara kawo mana hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana magana akan laifin da yafi kowanne girma shine shirka, sannan yayi magana akan kisan kai, sannan kuma abin da ya shafi zina da kuma sauran laifuka, da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bambanta abin da yake da'a ne, ya bambanta abin da yake ba da'a ba, kuma kullum yana fatan tabbata, yana fatan ya tabbata akan da'a, ina kuma neman addu'ar yana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa akan abin da ba da'a ba, duk da cewa shi baya abin da ba a da'a din ba, dukkan ayyukansa Allah ya tsarkake masa su. To amma dan ya koya mana cewa wajibi a duk abin da muka yi mu rika hada wa da wato neman gafarar Allah akan laifukan da muke aikatawa. To akan sa ne sai koro mana hadisai da yawa bayan ya faɗi wasu ayoyi. Ina jin na ƙarshe da muka karanta shine bayan ya kawo mana ayar suratul muzammil ne ko da yake cewa wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, zamu tashi inda yake wa kadhalika qala fil hajj, haka ne yace. To haka nan Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul hajj da yake cewa fa idza afad, ma'ana dangane da haji kai a suratul baqara, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram, ma'ana idan kuka kwarara kuka taho kenan kuka gangaro daga arafa zuwa muzdalifa, fadhkurullaha to ku ambaci Allah inda al-mash'aril haram, a wurin da ake ce ma mash'aril haram shine wurin dutsen nan dake muzdalifa, wadhkuruhu kama hadakum kuma ku ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku, wa in kuntum min qablihi duk da cewa kafin wannan shiryar kun kasance lamina dallin kuna cikin wato batattu, thumma afidu sannan ku kwarara har yanzu ku ci gaba da tafiya, min haythu afada an-nasu daga inda mutane suka tafi, wastaghfirullaha kuma ku nemi gafarar Allah. Wannan shine mawdu'i shahid a aya din cewa ku nemi Allah ya gafarta muku, inna allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Idan ya zama duk mutumin da yake saban Allah da wanda yake da'a ga Allah, me fa'idar a ce ai istighfari? Mun gane me fa'idar a ce ai istighfari in ya zama da da'ar da saban duk ɗaya ne, duk kai biyayya ne ga kaddara, ai ba kai laifi ba kenan. In ba kai laifi ba dan me za a ce kai istighfari? Don haka shi yasa dole ne mutum ya bambance, akwai alhaqa'iqu alkauniyya alqadariyya, akwai kuma alhaqa'iqu al'amriyya addiniyya daga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana abin da ya shafi haqa'iqin na imani shine umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ce mu yi kaza, ya ce mu yi kaza, ya ce mu bar kaza. A gefe guda kuma ya rubuta mana abu kaza zai faru daga gare mu, rubuta cewa zai faru baya nufin ya yadda da shi. Kullum muna nana ta wannan cewa mutum wajibi ya bambance kaddarar Allah subhanahu wataala, ko in ce iradar Allah akwai shar'iyya akwai irada kuma wace kauniya. Iradar Allah shar'iyya ita ce abinda ya shafi abinda ya umarni ayi, kuma in an yi yayi alƙawarin ba da lada akai da shiga aljanna, wannan shine al-irada ash-shar'iyya. Abinda kuma ake cewa al-irada al-kauniyya ita ce iradar Allah, nufin Allah na cewa abu kaza zai auku a wannan duniya ne, sawa'un abinda ya shafi musifa ne da za ta haukan dan adam, sawa'un abinda ya faru daga gare shi na aikin da shi ya aikata. Aikin da ya aikata in ya zama mummuna ne, to tabbas ba zai aikata shi ba sai face yana cikin kaddarar Allah, amma baya nufin Allah ya yadda da wannan abun kuma zai bashi lada akai, kuma yana san abu. Allah baya san ai kafirci, Allah baya san ai sabo, baya son ai sabo, baya san a aikata waɗannan ayyuka da ya faɗa cewa zai bada zai uquba akai. Amma duk da haka aukuwar su daga dan adam suna faruwa ne Allah bai san da su ba, sai sun faru sannan Allah ya sani? Ai ba haka bane. Idan muka ce kamar da mu'tazilawa ko ƴan kadariya masu ƙaryata kaddara suke cewa ai can na farkon kenan, suna cewa Allah bai san abu kaza zai faru daga dan adam ba, bai san za ka yi laifi kaza ba, bai san za ka yi zina ba, bai san za ka yi shagiya ba sai bayan kai. Saboda me suka ce ai idan Allah ya san za ka yi kuma sannan ya barka kai, to ai shine kenan ya yadda kai wannan abu. Kun gane wannan? Sai suka hade su ba su bambance tsakanin sanin Allah da nufinsa da kuma yardar Allah da amincewarsa ba, sai suka dauki duk abin ɗaya ne. In kaga ya faru to amincewa ce da yardar, wannan shine kuskuren su. Shi yasa su kuma a gefe wannan wanda ake cewa ƴan kadariya kenan, sai suka ce ah to tunda haka ne ai bari mu kore, ai duk Allah bai sani ba sai bayan mun yi. Su kuma waɗancan da ake cewa jabariya, masu cewa dan adam tilasta shi ake ba shi da wani zabi, kamar yadda gashi idan iska ta taso ba shi da zabi haka sai inda akai da shi, to wai haka dan adam yake. Don haka sai suke cewa ah to ai mu ba mu dama masu da'a ne ga Allah, duk abin da ya sa mu muka yi kawai shi ya so mu yi haka. Don haka wai sai mutum idan ya yi zina sai ya hujja da kaddara, sai ya ce ah to ai dama tun da Allah ya riga ya rubuta zan yi, to ai shi ne wa da'a. Wai yin zinin ma da'a ce ga Allah, tunda da'a ce ai ga kaddararsa, in ban yi da'a ga shari'arsa ci cewa yi na yi nayi bari na bari ba, wannan shine gefen shari'a ai ko? Sai ce ai in ban yi da'a a wannan gefen ba, to ai nayi masa da'a a kaddararsa, shi ya rubuta dama, tunda shi ya rubuta kuma nayi, to me yi na laifi? Kun ga wannan hatsarinsa mummuna ne kwarai da gaske, domin zai rusa kaddarar da girman da ake ji a zuciya na al'amur wannan hayu. Gaba ɗaya kenan addinin ba shi da fa'ida, kowa ya abin da ya ga dama. Ina fata kun gane wannan. To akan wannan ne ya shigo wannan babin, kuma yake kawo waɗannan ayoyi cewa lalle Allah subhanahu wataala ya ce a nemi gafara, a ambaci ubangiji, a kuma sannan a tuba daga zunubai. Allah ya sa an fahimta. To ya ci gaba yake cewa bal anzala subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala ya saukar fi akhiril amri lamma ghaza annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ghazwata tabuk, al karshen lamari akhir al-amr ne nan fin karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya fita yakin Tabuka. Mun san yakin Tabuka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiri-shiri mai karfi akan za a je a yaki Rumawa, an fita kuma an yi tafiya mai nisa aka tafi Tabuka, amma kuma ba a samu yin yakin ba, haka aka dawo. To wannan fitar da yayi a wannan karshe yace wahiya akhiru ghazawatihi, kuma ita ce karshen fitarsa. Yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Laqad taballahu, lalle Allah ya tuban ma annabi, ma'ana ya karbi tuban annabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirin da kuma muhajiruna waɗanda suka yi hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wal ansar da mutanen Madinan da suka karbe su, Allah ya karbi tuban su, Allah ya tuban musu. Wannan Allah ne ba mu labari. Zancan Allah gaskiya ne ko ƙarya ne? Ai ba buƙatar wannan tambayar ma ko? Duk maganar Allah gaskiya ce. Allah ya tuban mu duk muhajiruna, ya tuban mu duk al-ansar. Naka duk mutumin da yake sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a cikin al-muhajiruna wal-ansar, wannan ayar nassi sai cewa Allah ya yafe masa abin da yake. Ba kuma magana ce ta cewa ya yafe musu a wancan lokaci, bayan nan kuma laifinsu yana nan an ajiye, ko sun yi wani abu bayan wannan fitar ta yakin Tabuka. To wannan labarin da muke karantawa har yau dalili ne na cewa gaba ɗayan zunubansu aka gafarta, Allah ba zai kama su da su ba, ƴan aljanna ne. Da ya so ya kama su da wani laifin da suka aikata bayan wannan yakin na Tabuka, da ba zai faɗa mana cewa ya karɓi tubansu ba. Mun gane, da sai a bar su kawai a haka, saboda an san za su yi wasu laifuffukan. Ba wai saboda kuma nan bayan wannan a ce wai ba su yi wani laifin ba, ba haka ake nufi ba. Sun yi laifuka, domin ba ma'asumai ba ne, sun yi zunubai, wasu manya wasu ƙanana. Amma faɗin nan da ya faɗa, wanda muke karantawa a Ƙur'ani, kuma har tashin alƙiyama a Ƙur'anin nan na Allah akwai wannan ayar, to dalili ne na cewa ko sun yi ɗin ya gafarta. Tun da ya bar wannan ayar har yanzu muke karantawa. Na jin ba ku manta ba, akwai na sha faɗin wannan maganar, kuma da muƙarana a wani gefen. Wannan duk magana ce ta martani ga masu sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa saboda ko ai wannan ayar ana nufin an karɓi tubansu ne a wannan lokaci, kuma daga bayan nan sun yi laifuffuka, musamman sun fito sun yaƙi Ali radiyallahu ta'ala anhu, sun hana shi khalifanci, don haka sun kafirta sun zama azzalimai. Wannan maganar ba ta musulmi ba ce, ko da musulmi suna faɗin ta yanzu. Mun gane wannan asalinta masu harin saƙon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suke faɗin wannan magana. Amma in ba haka ba, Allah a cikin Alƙur'ani abin da ya bar mana shi ne irin wannan ayoyi, cewa shi ya yarda da su, ya kuma karɓi tubansu, inda baya nufin gafarta musu da shigar da su aljanna kwata-kwata, da ba zai bar wannan ayar har yanzu muna karanta ta ba. Ina fatan mun gane wannan. Kamar yadda ya bar mana ayar Abu Lahab a cikin Alƙur'ani ana karanta ta, saboda ya san Abu Lahab ba zai musulunta ba. Kuma ku ga ayar abinnan suratu Al-Masad, wadda ita ce tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Wannan ayoyi guda biyar da suke cikin suratul Masad a wani lokaci aka saukar da su a Makka. Da Allah ya san cewa Abu Lahab da matarsa za su zo daga baya in an yi hijira, za su tuba su musulunta, su dawo su zauna a Madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ma ba su hijira ba, lokacin da aka yi fatuhu Makka a ce su zauna a matsayin musulmi, su mutu a musulmi. Za mu ci gaba da karanta wannan ayoyi. Ashe kenan duk wanda Allah ya ce ya yarda da shi, ya ce dan zai shiga aljanna, ya yi masa tattalin shiga aljanna, to koda ya yi laifi, kai kar kai masa hukunci da wannan laifin, ka duba hukuncin Allah na ƙarshe a kansa. Mun gane wannan shi ne fahimtar Alƙur'ani. Karka zo ka ce shi kenan, to ai sahabban sun yi kaza, ai sun yaƙi wani, ai sun yi kaza tsakaninsu, wani ma ya kashe wani, to ya kashe wani, to amma Allah ya ba mu labari duk waɗannan mutanen Allah ya gafarta musu. Don haka wancan laifin laifi ne, ba a ce ba laifi ba ne, ma a cikin inda ya laifin ne, wanda yake laifin laifi ne, gabatar da wanda ba laifi ba a wurinmu shi ne gabatar da Abubakar da Umar da Uthman kafin Ali. Wannan ba laifi ba ne, ba a saɓa wa kowa ba. Amma laifuka na tsakaninsu akan wasu al'amura, wannan da gaske an yi. Amma kuma wannan baya nufin kafirai ne, baya nufin kuma Allah ya shafe wannan tuban da ya musu, ya bari muke ta karanta har tashin alƙiyama. Ina fata kun fahimci wannan abu. To wannan dai sau da yawa mukan tsaya saboda munasabar abin da ke cikinta da abin da ke da alaƙa da shi, amma a wannan gurin yanzu ba akan wannan yake magana ba. Ya ce laqad kataba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra, waɗanda suka bi shi a lokacin wahala, min ba wato lokacin wahala, shi yasa ake ce ma yaqim tabuka jayshul usra. Jayshul usra shine wannan yaki na tsanani da aka fita, dan bil aini ne ba hamza ba, da hamza usra shine family, usra kuma daga usr tsanani da kunci, domin an sha wahala sosai a wannan fita ta yaqim tabuka. Wani lokaci yace min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum, bayan kuwa qulubu fariqin minhum zukatan wasu daga cikin su kada ya kusa yazihu ya karkace daga hanya, ma'ana zukatan wasu daga cikin su ya kusa karkacewa, thumma taba alaihim, sannan Allah ya karbi tuban su ya tuba musu, innahu bihim ra'ufur rahim, lalle shi dangane da su mai tausayi ne kuma mai jin kai ne. Wa ala thalathati alladhina khulifu, hakanan kuma Allah ya karbi tuba, wannan ala ma'tufa ce akan laqad taba Allahu ala an-nabi, mun gane tunda yace Allah ya karbi tuban wadancan, sai kuma ya ware wasu mutum uku nan na musamman, su Ka'ab ibn Malik kenan da shi da ƴan uwansa waɗanda aka bar su a baya, ma'ana suka zauna basu je wannan yaki ba, shine khulifu, waɗanda basu je wannan yaki ba, hatta idza daqat alaihimul ardu, har sai da ƙasa ta yi kunci a kansu, suka ga cewa duniyan nan fa ta matsaye musu, suna cikin tsanani, suna cikin kunci, domin basu je wannan yaki ba ba saboda uzuri ba, suna ba su da wani uzuri, amma haka basu je wannan yaki na Tabuka ba. Kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo, munafikai suka rika zuwa suna bada uzurin ƙarya, su ko suka ce ba za su bada wani uzurin ƙarya ba, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kurukurun gaskiya cewa ba su da dalilin rashin fita wannan yaki, domin wannan yakin shine yakin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tilastawa kowa sai ya fita, za ka duk wanda bai fita ba a cikin masu laifi yake. Munafikai suka ki fita, amma suka zo suka yi ƙarya. Waɗannan kuwa su uku, su Ka'ab ibn Malik da ƴan uwansa su uku, suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar lamari cewa ba su fita ba, ba kuma saboda uzuri ba, kawai haka suka yi zaman su ba su je ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su saurara har sai Allah madauki ya saukar da hukunci akan su, shine Allah ya saukar da wannan aya. Saukar wannan aya shine warware su daga wannan laifi da kuma tabbatar da karban tuban su, shi yasa yace wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihimul ardu bima rahubat, didda fadinta, shine bima rahubat, suka ji kasar ta yi musu kunci didda fadinta, wa daqat alaihim anfusuhum, rayukan su suka yi musu kunci su kansu, wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, suka yaqini nan dhannu, suka tabbatar cewa babu mafaka sai gun Allah, ma'ana in ka gudu ma daga gun Allah ba inda zaka je sai gun Allah, domin duk duniya duk abin da ya same ka baka da inda zaka fita, a ce ka fita daga duniyan nan ka tafi cikin ikon wani wanda ba Allah ba, babu, kullun a ikon Allah muke, kullun a mulkin Allah muke, a ƙarƙashin sarautarsa babu wanda ya isa ya fita. In ka yi masa laifi ina zaka, gun sa zaka, wani wanda ba shi ba a rayuwar mu ta duniya, in kai masa laifi me kake yi, gudu zakai daga inda yake sai ka tafi, saboda kada ya kama ka ya cin maka ya maka abin da yake so. Amma Allah fa, in kai masa laifi tsiranka shine ka koma gunsa, saboda shi kuma kofarsa ko yaushe a bude take, ba mai riko bane irin dan adam shi, idan ka dawo karbarka zai sai a karbi tuban sai a ce to shikenan karka sake, kuma in ka sake din ka sake cewa ya Allah na dawo a gafarta mun sai sake kyale ka, amma dan adam fa yau kai masa kuskure ya rike a zuci ya koye ta, ko ka maimaita dan kadan sai ce yau dama ai ban manta wancan ba, to Allah baya haka, to dan me kuma ba za mu koma zuwa gare shi ba. Shi yasa wannan abubuwan in mutun na duban su ya ga rahamar Allah yake kallon irin wannan, dan me zaka saba wa Allah tare da cewa ka san in ka yi din fa in ka sake komawa zai ce to zauna an yafe, ka sake kuma komawa kai tawaye, ka sake dawowa ka ce ya Allah na dawo, ba kuma saboda ba inda mutum ne sai ka ce ba shi da wayo, ko ba haka bane, to ba mutum bane kuma sannan ba rashin wayo bane, amma tabbatar da cewa kai ne a ƙasa shine a sama, shine sarki ko ka ki ko ka so, don haka ka yadda da shi, shi ma sai ya amince da kai ya barka ka zauna lafiya. Kaga idan mutum na dabara hankalinsa na aiki, kwakwalwarsa tana tafiya da saiti, wallahi bai kamata a ce ba shi baya shiri da Ubangiji ba. Allah madauki ya tabbatar da mu akan hanyar daidai. Sai ce wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim, sannan ya tuban musu, li yatubu, dan kuma su karbi, dan su sake dawowa zuwa gare shi, ma'ana ya karbi tuban domin su din su sake tuba, su sake barin laifuka. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, lalle Allah shine at-tawwab. Mai bambancin da abin nan, mai ake nufi da at-tawwab? At-tawwab da siga mubalaga, mai yawan karbar tuba ne, don haka siffarsa ita ce mai yawan karbar tuba, ba rashin sanin wani abu bane, ba wai dan kai masa wayo bane, kace bari in je in yi zunubi in sake dawowa in yi zunubi in sake dawowa in wannan ce niyyar kamar sai ki karba gaba daya saboda shi yana aiki da zuciyar ne ya san tunanin da kake dan haka kai tuba na gaske shi yasa ya ayyuhal ladina amanu tubu taubatan nasuha ku tuba tuba na kwarai na gaske wanda babu niyyar komai a ciki amma in shedan daga baya zo ya kara fin karfinku kuka sake komawa ai an san dama an hada ku da abin da zai rika jan zuciyarku dan haka in ka sake komawa ba wai da nufin dama tun tuban farko ka zo ka ce ne bari dan yi dai abin tunda dai daga baya Allah mai gafara ne ko yaushe ma ne zai gafarta mu to kar kai irin wannan in kai da irin wannan shi ya san a zuciyarka tsara masa kai kuma ba zai karba ba in ka sake karin irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala dai ya gafarta mana zanuban mu yace wa hiya akhiru ma nazala min alquran wannan aya tana daga cikin karshen abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa qad qila wannan wasu malamai sun ce wannan ita ce ayar karshe ma kwata kwata a sauka a qur'ani kun ga wani ya nuna kenan tunda Allah ya ce inna allaha huwa at-tawwabur rahim kuma ya rufe wannan to alama ce kuma dalili ne na cewa lalle Allah subhanahu wataala mai tausayi ne ga bayansa kuma mai yawan karbar wato tuban su wa qad qila yace wasu malaman sun ce inna akhira suratin sura ta karshe nazalat wanda ta sauka ita ce qauluhu ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wasu malaman sun ce sura idza jaa ita ce sura karshe ita ce kuma ayar karshe ma'ana bayanta ba a saukar da wani umarni ba shine abin da wasu malamai suka faɗa cewa bayanta babu wani umarni ko hani da ya sauka daga Allah subhanahu wa ta'ala babu ma wani abu kai na qur'ani da ya sauka wanda ake cewa bayanta babu wani umarni shine al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da Allah madauki ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a wato lokacin aikin haji ko a hanyar sa ta dawowa bayan nan kuwa tun daga lokacin umarni ko hani bai zo ba sai wannan ayar ko suratu al-fath da ta sauka kuma shikenan babu wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a dade ba ya rasu ya bar duniya shine inda Allah madauki ke cewa idza jaa nasrullahi wal fath idan wato nasarar Allah da budi ta zo wa ra'aita an-nasa kuma kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi suna shiga addinin Allah afwajan gungu gungu jama'a jama'a to me zakai fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da yabo da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafarar sa innahu kana tawwaba lalle shi mai yawan karbar tuba ne kaga wannan ayoyin guda biyu da malamai suka ce wasu su ce waccan ce wasu su ce wannan ce duk an rufe su da me da maganar tuba ashe Allah mai karbar tuba ne da haka karkar zuciyar mu ta zama irin ta yan wa'idiyya so ayan wa'idiyya khawarijawa da mu'tazilawa da shi'a da suka zo suka dauki ra'ayi irin na mu'tazilawa su tsammanin su in Allah madaukaki yace wanda yake kaza za a yi masa laifi ai za a yi masa ukuba kaza to wai tilas ne Allah ya yi wannan ukuba ba sa kallon rahamar Allah da gafararsa cewa shi fa mai gafara ne mai jin kai ne ba a shiga tsakanin zuciyar bawa da ubangiji Allah ne ya san abin da kowa yake aikatawa kuma shi ya san wane ne zai karbi tuban sa don haka ashe kenan dai Allah subhanahu wa ta'ala mai karbar tuba ne tun daga nan fa amarahu Allah sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yahtima amala ya cika ayyukan sa ya rufe ayyukan sa bit tasbihi wal istighfari da yin tasbihi da kuma neman gafara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan ya sanya tasbihi hatta a cikin ruku'un sa da kuma neman gafarar Allah subhanahu wataala yana addu'a a wannan lokaci har zuwa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishe wa fi sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim an Aisha daga Aisha radiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi gashi nan abin da nake ambatawa a cikin ruku'un sa da sujudin sa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul qur'an yana fadin wannan har zuwa inda yace allahumma ighfirli ita ce take cewa yata'awwalul qur'an ma'ana yufassirul qur'ana bi'amalihi ma'ana yana fassara alqur'ani a aikace wannan alqur'ani wannan surar ta suratu an-nasr da aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ai abubuwa uku aka faɗa kai tasbihi da fadin hamdala tare da neman gafara to sai ya sa wannan a cikin ruku'un sa da sujudin sa yana fadi subhanaka allahumma kaga tasbihi kenan ko rabbana wa bihamdika kuma da yabo gare ka da godiya sai ce allahumma ighfirli ya allah gafarta mu kage yayi waɗannan abubuwa guda uku da aka ce yayi to har zuwa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yanke ba yana yin wannan to ya ƴan uwa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zanuban aka gafarta masa ma da wanda yayi da wanda bai ba ma yayin zanubin amma an ce an gafarta yaya kai kuma mai zanubi baka neman gafarar Allah har zaka rika daukar cewa in kai laifi ai duk da'a kai ga kaddara wannan rusa addini ne kace kai zina kai sata kai kaza wai ai duka ai duk da'a kai wa kaddara ai Allah ne ya rubuta zaka yi dan haka kawai shi kai wa da'a dan haka ba komai wannan ka rusa duk wannan addinin gaba ɗaya ka aje shi babu baya aiki Allah madauki ya sauke Allah kara mana fahimta ta daidai yace wa fi sahihaini yazo har yanzu Abu Bakari da Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul yana cewa اللهم اغفر لي خطيئتي يا الله كغفرت مني ذنوبنا وجهلي ده ابين ده ني ده ووتا لا اله الا الله كدي واخو منزان الله صلى الله عليه وسلم ابين ده بايا ووتر بايا جاهلتي اما جد ده هكه يكي فدين wannan dan ya koya mana mu masu wautar mu masu jahilcin mu masu zunubai din dan khati'a ana nufin zunubi ne zunubi shine khati'a ba khata ba an ce khata shine kuskure khati'a kuma ana nufin zunubi kuna bambancewa ai tsakanin wannan da wannan ko yawa to yace Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi da wuce iyakata fi amri a cikin lamarina wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kafi ni ma sani da abinda kai ne kafi ni sanin sa gashi tare da ni yake ya Allah duk ka gafarta min Allahumma ighfir li hazli ya Allah ka gafarta min abinda nayi da wasa shine hazli wasa wargi wanda ba da gaske ba ba jiddi a ciki wajiddi da kuma abin da nayi ba jaddi ba jiddi in yace aljiddu shine abin da yake kai serious ba wasa a cikin sa hazl kuma shine babu akwai wasa wasa a ciki mun gane wannan da hazl da jidd kishiyoyin juna ne yawa to wa hazli wa jiddi wa khata'i wa amdi da kuskure na da kuma ganganci na kun ga na farko khati'a zunubi wannan kuma na biyu khata'i kuskure na wa amdi da ganganci na ya Allah duka gafarta mini wa kullu zalika indi kuma duk wannan tare da ni yake ma'ana akwai shi tare da ni daga wuri na yake ma'ana ba kai bane mai yin wannan abu kun duba wannan mufiqun anan kuma shi yasa wannan hadisi yana cikin hadisan da suka fi karfi a wannan siyakin da Ibn Jami'a ke mana magana cewa kada mutun ya dauki cewa laifukan nan ba daga gun sai suke ba Allah ne wai yasa shi yayi kamar da su waɗannan suke faɗa masu harkar tasawufin mutun ya laifi yace ai Allah ne yasa shi yayi laifin dan haka shi ba komai wa kullu zalika indi bai ce kullu zalika minka ba mun fahimci abu ko yawa duka wannan laifi a wuri na yake Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta mini abinda na gabatar da abinda na jinkirta ma'ana abinda nayi da wanda bai zo ba ma nan gaba ya Allah duka gafarta mini wa ma asrartu da abinda nayi a cikin sirri wa ma a'lantu da abinda nayi a bayyane la ilaha illa anta ciki nan sai rufe da la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta abauta masa sai kai yayin wa kowa ya haddace wannan addu'a ka rika yin wannan addu'a gashi nan dai duk masu littafi su kafa kawai su haddace wanda bai da shi kuma ya samu annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana wannan addu'a din ya kamata karmi wasa da ita Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li hazli wa jiddi wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu la ilaha illa anta to sai ce wa fi sahihaini har yanzu dai cikin bukhari da muslim anna ababakr as-siddiq cewa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu qala yace ya rasulullah allimni du'aan ad'u bihi sayyidina abubakar radiyallahu an ya samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah allimni du'aan ad'u bihi fi salati koya mini wata addu'a da zan rika yinta a cikin sallata qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dashi qul kace اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله ني فنا ظالمتي كاينا ظالمتي مي يوا ولا يغفر الذنوب الا انت كما نا تبتا بابو مي غفر ذا ذنوبي سي كاي فاغفر لي دون هكا شيني معنى فا دين معنى wannan faun din kenan faun sababiyya معنى فبي سبب ذلك اغفر لي كغفرت مني مغفرة من عندك وتغفر daga gareka ta musamman kenan shine ma'ana maghfiratan min indika wata gafara ta musamman daga wurinka warhamni kaji kaina innaka antal ghafurur rahim kai dama mai gafara ne kuma mai jin kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya koyi abubakar ya sanya ta a cikin karshen tahiyya yake yin ta haka ka haddace wannan ka sa ta a karshen tahiyya ta karshe lokacin da zaka yi sallama kafin kai sallama malamai sun ce ya kamata mutun ya rika yin ta a wannan wuri din magana Salih Ali Sheikh mutsallake ta wannan maganar dai sake nana ta mana cewa sufaye sun fahimci waɗannan abubuwa da'a suke ga kaddara duk laifin da suka yi shi yasa ya sake nana ta mana wannan kuma ya faɗa mana a baya kuma duk mun yi bayanin sa ba sai mun tsaya fitar da mu daga siyakin waɗannan hadisi da muke karantawa ba sai ce wa fi sunani har yanzu a cikin sunan in an ce sunan kun sani ana nufin me mun san akwai as-sihah akwai kuma su Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah su ake nufi da sunan littafin da ake ce ma sunan kaza sunan wani sunan wani yazo an Abi Bakr daga Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qala yati ya rasulullah allimni du'an ad'u bihi idha asbahtu wa idha amsaytu wacin asalla ko wannan kuma wata addu'ar sai Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ka koya mini wata addu'a da zan rika yi da safe da kuma marece da safe da kuma marece da yamma fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul ka ce kafin mu karanta wannan ku duba ƴan uwa duk addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a roki abin da za a roka sai an koda Allah an yaba masa an yaba masa an masa kirari da jinjina sannan sai a roka saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan abu ka tabbatar masa fa shine Allah kada ka dauko wani ka ce shi ma zai zama Allah tare da shi babu tauhidi ka yadda cewa babu wani banda shi wannan shine sama da komai a musulunci nan da muke yi duk yadda za a ce wani mutum zaka dauke shi ka gina shi yau ka gina shi ka kare gina shi kana ta habaka shi har sai ka ce masa wai shi ma ya zama Allah to ba wanda Allah ke fushi a duniya da shi irin ka kowa ka aje shi a matsayin sa domin kowa bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ga irin lafuzin da yake mana kuma shi yake koya mana su mu tabbatar da Allah shine Allah kar mu dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mu bashi matsayin Allah mu yadda da tauhidi mu yadda da cewa a zuciyar mu ba abin da ya kai Allah girma to wannan shine zai sa Allah ya karbi addu'o'in mu amma ka tashi kana daukar wani dan adam kana gina shi har ka kai shi matsayin ubangiji to babu wanda ya fito yayi fito na fito da ubangiji yake neman fushin Allah ya saya hadda kudi irinka Allah madauki ya tsare mu to sai ya ce masa ka ce Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ard mahallicin makagin sammai da ƙasa shine fatir wanda ya kagi abu da babu shi ya samar da shi shine fatir wanda ya kagi sammai da ƙasa alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane rabba kulli shay'in wa malika kuma ubangijin kowanne abu kuma sarkin sa duk wannan fakirarin ne har yanzu shi yasa tunda an dora shi ne a babin nida'i nida'in mudaf ka'ida kuma larabci munada idan ya zama mudaf ne me ake masa nasaba ake masa ka'ida kenan duk idan zaka ce kaga cewa ake ya rasulullah ba zaka ce ya rasulullah ko ya rasulillah ba tunda ka ce ya kai munada ce munada din naka kuma wanda ka kira shine wa rasul rasul kuma mudaf ne an yi idafa sani a halin idafa yake to sai ka ce ya rasulullah in kuwa mufrad ne ba jumla ba kalma daya ce ya muhammadu ko to shine abinda ake nufi shi kuma wannan dhamma zai zama mabni ne ala dhamma to amma nan ku ga shi yasa yace qul qulillahumma kace ya allah fatiras samawati ma'ana kamar ka ce ne ya fatiras samawati ya din ce aka cire mun gane tun daga allahumma tana mana nuni akan addu'a ake yi tun da ku addu'a ake yi ana cewa ya ne ya fatiras samawati to shine dalili to wancan kuma rabba kulli shay'in ma'tufi ne akan fatir don haka shi ma kamar ka ce ya rabba kulli shay'in ya malikahu mun fahimci abu insha Allah yawwa to ga kiranin nan ashhadu an la ilaha illa ant duk a cikin addu'a ne na shaida babu wanda ya cancanta abauta masa sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarin ka daga sharrin kaina ne kaga shi sharrin daga wake daga mutum yake ba daga Allah ba yawa min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi kuma ina neman tsarin ka daga sharrin shaydan da shirkar sa shirkar da shaydan ke sa dan adam yayi wa an aqtarifa ala nafsi su'an ina neman tsarin ka har yanzu daga a ce na tsoroci na aikaci na hauhawi shine iqtarafa na aikata ala nafsi su'an wani mummunan abu akan kaina au ajruhu ala muslim ko kuma in jawo wani musulmi ku duba ku ga karantarwa ta musulunci ashe mutum yana addu'a kada ya jawo kansa sharri kada ya jawo wani sharri to ina mutumin da kuma kullun nema yake ya cutar da wani dan uwansa har wanda fa ba shi da niyya ma gashi yana addu'a ya Allah kar ka jawo sababin da zan kulla sharri ga wani dan uwana ko in jawo shi ita ko zuwa gare shi wannan addu'o'in mu rika yin su ƴan uwa an au ajruhu ala muslim ko ina ne ila muslim kai na au ajruhu ila muslim ko in jawo shi zuwa ga wani musulmi sharri ya same shi sai ce qulhu qulhu ya abubakar yake gaya maka kenan ka fadi wannan addu'a idza asbahta wa idza amsayta idan ka wayi gari da safe ka fade ta kuma idza amsayta in ka yammatu ma'ana yamma tayi wa idza akhadhta madji'aka kuma in ka zo kwanciya haka in ka zo kwanciya ma ka rika fadin wannan kalma kuma kenan wannan addu'a tana cikin ƙari ne akan addu'o'in da muka sani na in kai alwala zaka kwanta to ka hada da wannan to yau homework din namu yana da yawa kenan ko to koda ba yau ba sati mai zuwa ba kowa dai ya samu ya kofa ya rubuta da hannunsa ka san rubutu da hannunka yana sa ka ƙara haddace abu kun san wannan sirrin to ku tambayi Allah ran mu'mina
sigar nan
din sigar me fa
da safiya din da yammaci duk da asubana za ka koko in amsa ne
a dama can ai cewa idza asbahta wa amsayta ai babu ita a ciki kawai abinda zaka faɗa Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada har zuwa ƙarshe
eh kalman nake ne
wace
tunda ya dauko cewa wa ana fitar
fa ta musu to ai daga zuwa ila muslim ka kare ai yau dan haka ba zancan ka ce qulhu ai qulhun nan ya gama addu'ar yana ga Abubakar ne cewa ga wannan ka ce ka faɗe ta da safa ka faɗa da yamma ba yana nufin da yana cikin addu'ar bane eh waccan daban daban to yanzu kun gane insha Allah sai ce falaysa li ahadin an yadhunna istighna'ahu min anit tawbati ila Allah babu wani dan adam da zai ce ya wadatu daga tuban Allah wai baya san Allah ya karbi tuban sa kun san masu wancan magana da dai muke ta magana akan su a cikin su akwai masu cewa su ai istighfarin wai sun yi riga sun yi da yawa ko wai sun yi istighfari sun yi istighfari wai su yanzu ai Allah bashi suke bin sa sun masa istighfari sun yi tuban da ma ba zunubi wai dan haka bari aje ai dan zunubi saboda shi istighfarin ya samu abin da zai ci in ban da shedan wallahi shedan ne ke raya wa mutum wannan abu wannan fa dan adam ne ke fadin wannan a wannan rayuwar ta mu ta yanzu ba a wata duniyar ba ba haushe ne ma mai fadin wannan abin ya fadi wannan wai shi yayi istighfari da yawa da yake ka san mu harkar ta mu sauran su fa ma a wasu duniyar ba sa yin haka amma mu namu saboda ga bakar zuciya ga tsibbakin jahilci sai mutum ya fadi irin wannan abu kace kana bin Allah bashi me ina kai me da kake da shi da zaka bi Allah bashi shi kansa karbar tuban naka da karbar istighfarin naka ba falala bace to shi zaka yi wa Allah gori da abin da baka da shi a hannunsa a hannunka baka wadata da komai ba zaka ce wai Allah madauki kana bin sa bashi kai masa istighfari kai masa dubu kai masa miliyan ka dauce ribi ka ja wuni guda kana ta astaghfirullah astaghfirullah dan haka kana jin wannan aikin ya kai maka matsayin cewa yanzu bari ka je kai zunubi wacin da ba kai zunubi ba kai istighfari yanzu bari ka je kai zunubi saboda wai wannan istighfarin da ka tara ya samu abin da zai guguya haba Allah sauke to muje to sai ke cewa ina ne falaysa li ahadin an yadhunna istighna'ahu an at-taubati ila Allah wal istighfari min adh-dhunubi babu wani mutum da yake da damar zai zaci zai riya cewa ai zai wadatu daga tuban Allah da gafararsa da neman gafararsa min adh-dhunubi daga zunubai bal kullu ahadin kai bari kaji kowanne mutum kowane ne muhtajun ila dalika wallahi mabukaci ne yana bukatar Allah ya karbi tubansa yana bukatar Allah ya gafarta masa zanubansa da'iman kuma a kowane lokaci qala tabarakallahu tabaraka wa ta'ala Allah madauki ya ce wa hamala hal insanu dake cewa inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala hal insanu mun saukar da wato amana akan wato sammai da ƙasa da duwatsu duk suka tsorata suka ki suka ce ba za su karbi wannan amana ba wa hamala hal insanu dan adam da girman kansa da taurin kansa da rashin tausayin kansa yace ya Allah ni na dauki wannan amanar a dora mu innahu kana zaluman jahula dama shi dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci ne mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci waɗannan abubuwa guda biyu malamai kullun suna bayyana mana da zalunci da jahilci su ne sababin lalacewar al'umma su ne sababin fasadi kamar yadda adalci da ilimi su ne sababin gyaruwar al'umma in dai dan adam zai zalunci dan adam zai jahilci to zai zauna ku cikin bala'i in ku dan adam zai adalci kuma zai ilimi to za a zauna lafiya shugaba yayin adalci shugaba yayin ilimi na ƙasa yayin adalci na ƙasa yayin ilimi in kuwa shugaba yayin zalunci yayin jahilci na ƙasa ma yayin zalunci yayin jahilci to al'umma ta lalace babu alheri na'am na'am
wanda ayyam wanda mutanen malamin nan ne duwa da yake kawo
Na'am, an tambaye su me yasa ba sa sallah? Su ba sa sallah.
Eh. Eh, abinda sama da kasa ta kasa. Wai amanatun din wai sallah.
Eh.
Sama da kasa kasa.
Ta kasa. Na'am. To ai ba da wannan daukar ba yanzu bane a nan duniya. Tintini muka riga muka dauka shi yasa aka dora mana. Tunda kuma mun dauka ya ce ya ayyuhal ladina amanu aqimu salawa atu zakka to ya zama wajibi a kanmu ne. Dan haka in mun yi muna da'a ne ga wannan umarnin da ya bamu saboda mun riga mun dauka tun kafin halitta. Dama ai wannan irin abubuwa shi wannan su ake ce ma me? Kun ji wannan ayi magana ko? Wannan ita ake ce ma shubuha. Shubuha dama ita ce mutum ya makale wani abu kun ga ai Qur'ani ya hango wai saboda Allah ya ce babin nan hamala hal insan sauran sun ki to tunda haka ne ashe dan adam shi ya jawo kansa don haka yanzu ba zai iya ba bari ya daina shi haka ya fahimta wannan shi ake ce ma shubuha ka dauki abin da ba dalili ba ka dora shi a matsayin dalili kuma kullum maganin sa dama jahilci na tunda dama insan aka ce an riga an dauka masa eh yawa ana nufin jinsin dan adam ya dauka masa shi abinda malamin yake nufi kenan to mu je wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula dan mai Allah ya wannan ya kawo la mutalil yace yayi haka ne ya dora muku wannan abubuwa ne da dokoki li yu'adhiballahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikati me yasa ma'ana dan ya samu hujjar ya azabtar da munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata domin me an ce musu kar su karba suka karba aka dora musu dokoki suka bantsale suka kibi domin kaga wannan ya nuna waye yayi laifin dan adam din shi yace zai aikin nan sai ya zo bai yi ba dan haka wancin shi ma sai a ga masa wannan labarin malam yauwa ya riga ya dauka zai yi tunda bai bato Allah zai azabtar da shi Allah zai domin Allah ya azabtar da munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata wa ya tuba kage sai akai nasaba akan tautum ma'ana li tunda an dora wancan lamun dinnan ita tayi nasaba ga li yu'adhiba to haka nan li ya tuba domin ya karbi tuba kuma alal mu'minina wal mu'minati domin mu'mini da ya karba kuma yayi aikin to Allah kuma zai karbi tuban sa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne kuma mai jin kai sai ce fal insanu zalimun jahilu shi dan adam azzalimi ne shi kuma jahili ne shi jahilcin ne yasa dama yake aikata zunubai wa ghayatul mu'minina matuƙar mu'minai wal mu'minati maza da mata matuƙar abin da suke so shine at-tauba su samu tuba Allah ya karbi tuban su ya gafarta musu muna roƙon Allah ya gafarta mana ya karɓi tuban mu wa qad akhbara Allahu ta'ala fi kitabihi Allah madauki ya faɗa a cikin tuban a cikin littafin sa bi tawbati ibadihi salihin cewa zai karɓi tuban bayin sa salihai wa maghfiratihi lahum da kuma gafarta musu zunuban su wa thabata fi sahih ya tabbata a hadisi ingantacce anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu qala cewa yace lan yadkhul aljannata ahadun bi amalihi lan yadkhul aljannata ahadun bi amali babu wani mutum da zai shiga aljanna da aikin sa babu wani mutum da zai shiga aljanna da aikin sa me yake nufi da aikin sa ma'ana babu wani mutum wanda aikin sa ya cancanci za a yi keke da keke a ce yana jin ladan aikin nan shine zai shigar da shi aljanna mun gane wannan shine abin nufi gashi nan zai mana bayani sai suka ce wala anta ya rasulullah kai ma hadda kai ya rasulullah to ina mai istighfari mai yawa da yake jiran yaje ya laifi to ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta baki daya yake cewa yace wala ana yace wallahi haddani illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl sai idan Allah ya lillibe ni da rahamarsa da falalarsa in ya lillibe ni da rahamarsa da falalarsa to sai in shiga da aiki yace wa hadha la yunafi qawto in mutun ya karanta wannan ai zai tambayoyi to tambayar da zata zo maka a zuciya gata ibn taymiya ya kawo ta da amsar ta sai yace wa hadha la yunafi qawluhu ta'ala wannan baya kore fadin Allah madauki da yake cewa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ku ci ku sha cikin natsuwa da kwanciyar hankali saboda abinda kuka bari fil ayyamil khaliyah a kwanaki da suka shude suka wuce yana nufin ayyukan ku kuma dama bai kawo akwai ayoyi da yawa dai wanda la'alla sun fi wannan ma fito da abun bima kuntum ta'malun suna nan da yawa a cikin alqur'ani ai kun ga ma'ana in an faɗi sakamakon shiga aljanna bayan mutane sun shiga aljanna ce wannan saboda abinda ku kasance kuka aikata saboda aikin ku to wani zai ce ya Allah ya ce saboda aikin ku kun shiga aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai shiga aljanna da aikin sa ai kila akwai wani abu da zai zo mu a kanka na tuka da warwara ko to me amsa mu je gata insha Allah lokacin zai ishe mu sai ce fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nafa ba al muqabalati wal muadala ba'un din da ya kore da yace lan yadkhul al jannata ahadun bi ai ya kawo ba'un wannan bi amalihi din ba'un ba iri daya bace wannan ba'un din wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore ba'un ta muqabala ce da muadala ba'un din a fuskanci aikin ka da sakamakon naka shine muqabala wanda wato tana daidai da aikin naka a ce yawan sa ne ya taru yayi yawan da za a duba ladan da ka cancanta a baka to in dai wannan ladan ne da ka cancanta a baka ba ƙarin falalar Allah ba ƙarin rahama to ba zai shigar da kai aljanna ba shine abinda hadisin ke nufi kun fahimci abun ma'ana da zaka ce kai istighfari dubu kai miliyan kai kaza to za a baka lada ai ko in kowanne daya kamar da Allah madauki ya ga mana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih duk wanda yazo da wani aiki har hasana mai kyau to za a bashi ashru amsalih irin sa guda 10 kaddara kai istighfari dubu to za a baka ninkin 10 ko kaga dubu 10 kenan to in kai wannan a kaddara kana duk istighfari dubu kana da lada dubu 10 to kai tayi haka wannan ladan dubu 10 bai isa a ce shi kadai ya shigar da kai aljanna ba dole shiga aljanna sai da rahamar Allah sai da falalar Allah mun fahimci abin da yake nufi ashe falalar Allah nan da rahamar Allah ita ce ma na farko take sa aninnin kadin ma shi kansa ninkin ai falalar ce in aka barka ba aninka ba inda cewa za a yi ta muqabala za a yi da muadala kai daya a baka daya kamar aikin da muke tsakanin mu da juna in ka dauki dan kwadago yayi maka kaza daga safa zuwa kaza za a bashi nawa yanzu nawa ake ba libra 700 ko 1000 libra ba burkila ba to za mu sassaba to mun saba a saurara mukaddara 1000 ake ba libra a wuni ko kaga mu dan adam haka muke duk inda zaka je ka nemo 1000 nan libra yi maka aiki ita zaka nemo ka bashi ba ma zuwa da 1500 mu ce to ga kari kuma wannan falala ce ko ba ma yin wannan nan to ka gani wani ma ba a biyan sa sai a dade ba a biya shi ba to wannan saboda mu ɗan adam haka muke amma Allah subhanahu wataala shi mu'amalar da yake mana ba irin wannan bace in kai aikin nan na 1000 nan a rana duk aikin 1000 zai baka ka kaddara a ce haka haka fa misalin yake aikin 1000 nan in kai na wuni sai baka 10,000 a koyaushe to wannan ita ce falalar darhama in an baka da wancan ba a ninka maka ba to bai isa ya shigar da kai aljanna ba mun gane wannan abun shi ita ce ta mu'adala da muqabala da yake nufi ba mu'amalar keke da keke Allah yake mana ba sai ce wal qur'anu shi ko qur'ani asbata ba as-sabab ma'ana ba'un da aka ce bima aslaftum fil ayyamil khaliya ba'un sababiyya ce ita wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore wace ce ba'ul muqabala wanda Allah kuma ya tabbatar a qur'ani ba'un sababiyya ce don haka ba rikici Allah maduki ya tabbatar sababi ne wannan aikin da muke sababi sunansa sababi ko dama kamar magana ce ta magani da cuta in kana rashin lafiya in ka sha magani maganin nan sababi ne naka samu waraka ba shike kawo waraka ba Allah ne yake kawo waraka amma magani sababi ne to haka nan shiga aljanna aikin ka sababi ne amma wata ran sababi ya takhallafu an amalihi zai iya jinkiri bai aikin sa ba zaka iya shan maganin duniyan nan wanne kawo ma fatawa kaza 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 da kaza kowa ya ce ma sha kaza kasan mu a Hausa dama muna da fatawoyi da yawa a magani ce kana da basir kowa zai baka magani kai ka samu magani 100 inda basir ka je gun likita shi ma nasa daban duka kuma basir yana nan bai tafi ba kaga saboda me ciwo shi magani sababi ne sai waraka kuma sai ta zo daga Allah to haka shiga aljanna aikin da muke yi da nafilfilin nan da istighfarin da komai sababi ne idan Allah ya so sai ya karba ya shigar da mu aljanna in ya so kuwa sai ya bata aikin saboda niyyar mu in ba ta kyau ba musamman a ciki to Allah maduki ya datar da mu to sai yake cewa nafa yawa wa alqur'anu athbata ba as-sabab wa qawlu man qala idza ahabba Allahu 'abdan lam tadurruhu adh-dhunubu maganar mai cewa idan Allah ya so ba wato zunubi ma baya cutar da shi ma'anahu abinda yake nufi annahu idza ahabba 'abdan alhamahu at-taubata wal istighfar abinda yake nufi kin wannan wata magana ce ban sani ba zamu iya shiga zurfinta mun gama da waccan kafin mu shiga wannan sabuwar insha Allah mun fahimci wannan cewa shi aikin ka sababi ne na Allah madaukaki ya shigar da kai aljanna amma aikin zai iya gazawa ba zai iya yin wannan aikin ba don haka sai da rahamar Allah sai da kuma falalarsa muna roƙon Allah madaukaki ba mu rahamarsa da falalarsa duk abin da zamu yi kada Allah muna yi mana alaka ta keke da keke ya kara mana ya ninka mana falalarsa ya ribanya mana ya ribanya mana ladansa yadda ladan mu zai yawa duk abin da muka aikata kuma Allah ya ba mu sakamakon sa da alheri to wannan abun kullum mutun ya rika hangensa cewa a karkashin rayuwar da yake a musulunci yana karkashin rahamar Allah ne da falalarsa ya aikata abin da Allah ya ce a aikata ya bar abin da Allah baya so kada kuma ya kafa hujja da kaddara cikin abin da ya aikata marar kyau abin da ya aikata mai kyau ya gode ma Allah ya Allah rahamarka ce da falalarka kasani akan sunna ya Allah rahamarka ce da falalarka kasani mai da'a sallolin nan da nake yi ga wasu nan ba sa yi ya Allah na gode maka da ka bani dama ne azumin nan da nake yi wasu ba sa yi ya Allah na gode maka waɗannan abubuwan kullun ka gode ma Allah ka yaba masa akan ya baka tawfiki ya maka gamdakatar akan hanya in kuma kai zunubi ka gode ka nemi rahamar Allah ya Allah ka gafarta mini shedan ne ya zuga ni shi ya kautar da ni shi ne ya sa mun kaza shi ne ya ce in yi kaza kuma na bi shi ya Allah ka gafarta mini Allah subhanahu wa ta'ala sai gafarta maka ka dawo hanya amma kada ka taba daukar in kai zunubi kace to ai dama ya Allah kai kace komai sai da ikon ka dan haka nayi ikon ka ne wada'a to wannan girman kai ne ga Allah ba kuma shine ake nufi da imani da kaddara ba ihtijaji ne da kaddara a inda ba a ihtijaji da kaddara nayi mana magana akan wannan cewa hujja da kaddara akwai inda ake akwai inda ba a yi no haka mu karasa wannan sai mu tsaya anan tunda sauran muntin mu da me ina yake yin hujja da kaddara me imanin ma hujja da kaddara din me kun fahimci me ake nufi da hujja da kaddara na'am mun sha maganar ai mutun ya hujja da kaddara kana daga nuka kana tsoro fadi eh no ba daidai ba dan haka ba shi da laifi ma'ana ya dauki kaddaran nan hujja ce gare shi ake nufi da hujja da kaddara yawa ma'ana kai zunubi sai ka ce to ai dama komai fa da kaddara Allah yake faruwa Allah ne ya rubuta mun dan haka ba ni da laifi kore laifi daga kanka ka ce Allah ne ya kaddara shi ake nufi da kaya kafa hujja da kaddara ba na sha ba mu har misali a tsakanin mu ba da mutun zai zo ya kwala maka mari ya share ka da mari sai ka ce malam me yasa ka mari ne sai ka ce wallahi haka Allah ya kaddara kaga ba wanda zai karbi wannan to yadda dan adam ba zai karbi wannan ba haka Allah ba zai karba ba ka je kai zina ka sha giya sai ka ce ya Allah ai kai ne ka rubuta mun cewa zan yi kaza wannan ba a karba amma ana hujja da kaddara a ina a wurin musifa in musifa ce ta faru hatsarin mota sata akai maka gobara ce a gidanka sai ka ce wallahi haka Allah ya kaddara wannan daidai ne amma ba za ka yi zunubi zunubin da kai shawarar ka je ka aikata kuma ka ce haka Allah ya kaddara ba mun gane wannan dan haka ba a hujja da kaddara a zunubi amma ana hujja da kaddara a musifa ana kuma hujja da kaddara a zunubin da aka gafarta shi kun gane wannan shi ma zunubin da aka riga aka gafarta maka ka tabbata an Allah ya karbi tubanka misali to zaka yi hujja kamar yadda annabi adam ya hujja da zunubin sa akan fito da shi daga aljanna da aka fito da mu gaba ɗaya daga aljanna yace ai bayan Allah ya gafarta masa tunda Allah madaukaki ya gafarta masa a cikin alqur'ani ya gaya mana ko to lokacin da suka tattauna da annabi Musa yace ai Allah ne ya rubuta mun nima wannan abun to malamai suka ce wannan ya faɗi wannan ne saboda an riga an gafarta masa kamar musifa ce da abin da shedan ya zuga shi yayi da abin da ya faru da tuban duk kaddara ce za a yi hujja da shi amma a rayuwar nan ta duniya ta yanzu baka tabbatar da Allah ya gafarta maka ba to baka hujja da kaddara akan me akan zunubi sai dai hujja da kaddara akan musifa da ta samu gare ka to muna fata Allah ya tsare mu daga musifun Allah kuma ya tabbatar da mu akan da'a Allah ya tsare mu daga aukawa cikin sabo da kuma kaucewa daga hanya Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abin da za mu yi a aqidar mu a ayyukan mu a komai da komai muna fata Allah mu kara mana ilimi mai amfani Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasa tamu dukkan abin da zai tayar mana hankali Allah ya kade shi Allah ba da zaman lafiya a jihohin nan da ake samun damuwa jihohin Borno da Yobe da Adamawa Allah tabbatar mana zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Jigawa duk musifin da muke jin labarin su a wani wuri muna roƙon Allah madauki kada ya kawo mana ko su ko makamantan su ko mai kankanta su Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana kasar nan ta zauna lafiya Allah ba mu haɗin kai da son junanmu da ƙaunar juna Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai da dukkan makircin da ake kullawa Allah madauki ya wargaza shi duk abin da za a yi dan a cutar da addinin musulunci da musulmi ya Allah ka sani mu ba mu sani ba muna roƙonka Allah subhanahu wataala muna roƙonka dan rahamarka dan sunayenka masu tsarkin nan da siffofinka madaukaka ya Allah ka tsare mu ka ba mu kariya daga dukkan abin da zai taba mana addinin mu ko mutuncin mu ko iyalin mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ganganci ne wannan duk wanda zai dala ku dan saurara duk mutumin da yana daga cikin abin da ya kamata mu ƙara nasiha a kansa don Allah kullun na samu dama na kan faɗi wannan abin da ya shafi dokoki da tsare-tsare na bin hanya musamman masu babura don Allah mu riƙe wa junanmu nasiha abubuwan da kowa daga cikin mu yake gani ba zan ce ni kadai ba, akwai abin takeici sosai na yadda muke tuki da masu tuka motar da masu tuka baburan, babu tsari, kowa abin da ga dama yake bi, kai da kasan kudaje cur haka ko ina kowa zai iya bi kamar sama muke tafiya, ba dan hanyoyin an riga an yi su ba, da wani ma gaba ɗaya sai bi ta saman gidajen mutane da yana da iko. Ya kamata dan Allah mu rika bin tsarin nan, ba za mu zo muna ganganci a tuki kuma matsala ta faru zai mu ci a to ai Allah ne ya kawo. Na'am, Allah ne ya kawo wannan, amma akwai sababin gangancin mu kuma a ciki. Ya kamata mu daina ganganci duk wanda aka ce ka bi tsari. In mutum ya zo yanzu ku duba mu ga irin hanya kamar wannan, in mutum zai fita daga titin nan zai hau wannan babban titin, sai ka ga wani ya tafi can gefen hagu sannan ya dawo ya tare hanyar mai shigowa, in kuma wani ya taho da babur zai shigo nan, sai ka ga ya matso maimakon ya tafi can dama ya kwana, a'a sai ya taho nan gefen hagu, yadda kuma wani mai fitowa daga nan dole sai ya tsaya masa shi ya wuce sannan ya wuce. A ka'ida duk wanda zai shiga wani wuri daman nan da aka tsara ka bi dama, ban sani ba dai ya kamata ko masu road safety ba su yi aikin su ba wata ran mai a zauna ayo mutane training ya ake bin titi. Wannan abun zai taimake mu mu ceci kanmu mu ceci ƴaƴanmu da wanda ake ta bugewa akan hanya. In mutane da yawa babur din wani kawai ya saya bai san ka'idar tuki ba. Wani motar kawai ya saya ya je abokinsa ne dama ya koya masa. Mutum ya je makarantar tuki a koya masa tuki, mu duk ba mu san wannan ba anan. Ga makarantar nan kuma ba babu ba. Tsarin akwai shi. Ba za a baka license ba sai ka je makaranta an koya maka yadda ake tuki. Amma mu yanzu da ka je ka sai mota shikenan. Sai ku fita jeji da kai da abokinka ya ce ga yadda za a yi kaza, kuma ranar da ya koya ma wai ranar za ka shigo titi. Ba haka ake yi ba. Don ku ga yadda abin yake a wasu ƙasashen ba irin wannan tsarin ake bi ba. Yanzu ina tuna lokacin da na samu license a Madina, akwai makaranta da suke da ita su a can. Ba za ka shiga titi da wani abun hawa ba sai ka je wannan makarantar an koya maka. Kamar da mu ma yanzu gashi akwai. Ai na gaya mana ba tsarin ne ba mu da shi ba, bi ne ba a yi. To a makarantar nan har da zaman aji awa 30 za ka yi. Awa 30 ne sai ka ci jarabawa sannan a baka license. To awa 30 din nan kun ga biyar awa kullun kai awa 3. Kaga kenan kwana 10. Kwana 10 kwanakin aiki tunda kwanaki 5 ne na aiki, kaga kenan a sati 2 zaka iya gamawa. Kowane wakin dai ɗaya kenan zaka yi awa 3. To idan ka zo a awa 3 nan za ku tsaya a fili, za a zo da motoci, akwai duk wata alama da ake amfani da ita a duniya ta karatu, yi dama yi kaza da kaza stop da menene duk akwai su. To sai a shiga da kai da motar ana zazzagayawa, ga mai koya maka da wani handbrake dinsa mai karfi yana rike da shi, duk inda ya ga za ka wuce wani wuri sai ya ja dole ta tsaya, kai kuma kana tukawa sai a ga ina ne za ka yi sa ina ne, kuma dole ka sa ishara wannan trafficator da ake cewa ina ne za ka sa da ina ne ba za ka sa ba, ya za ka yi komai da sa belt farkon tsayawa kenan. To in kai wannan kuma sai a tafi aji a zauna, za a fassara muku wannan kalmomin stop din nan, in ka ga kaza mai ma'anarta, in ka ga ja wuri kaza mai ake nufi da shi, duk karatu ne kuma sai ka haddace hadda muzakkira za a baka ka je kai ta karatu. To ran da aka zo jarabawa haka za a zo a jaraba ka, kai wannan na ciki kuma a fita da kai waje cikin gari a ga yadda za ka yi, ga mai tukin ga ka a shiga da kai cikin gari a ga yadda za ka yi, sai a je a dawo yana rubuta makin da zai baka a kowane motsi da kai, sannan sai a shiga aji shi ma a yi maka jarabawa ta wannan ka'idojin ka ci ko baka ci ba, to sai a zo a taru a saurari su waye suka ci, wanda ya ci to sai a ce je ka can ka biya kudin lasin sai a baka, sannan ne za ka fito. In ba haka ba aka kama ka baka da shi to kai ka san kuma me zai biyo baya. Tara ce mai tsanani, to mu nan gashi ba komai. Mai tare kan ya ce zai baka wata tara, in ka bashi wani abu shi ya sa aljihunsa wai shi kenan ka wuce. Daka wace irin ƙasa muke abubuwa jama'a. Wanda zai tsare rayuwar cewa in an yi kaza ɗin shi zai sa dokar, in ka bashi wani abu ya sa aljihunsa shi kenan je ka yi ta yin abin da ka ga dama. Kaga dole mai ta mutuwa. Don Allah mu taimaka mu bi ka'idojin nan mu koye su. Don taimakon waɗannan yaran ne, su ba hankali ne da su ba. Yaro a kofar gidansu ga titinan nan an yi sabi, bai san da wani mai babur ba, kawai fitowa da zai daga gidansu ga gidan makwauta an aike shi cir kawai sai tsalla ya tsallaka ba ruwansa. Don haka kowa ya taho kai ne ya kamata ka kula, gudun nan ba shi da tilas, fadin garin nan ina yake da zaka ce wata tafiya ce mai tsawon da sai ka yi ta a minti daya nan da nan fi sai ka tafi a hankali domin duk lokacin da ya fito maka ba tare da ka sani ba kana dama zaka samu control sai ka tare amma idan har gudun nan dole sai ka yi shi to akwai duk inda aka samu gudu to akwai hatsari domin ko babban abin da zai faru in gudun ka yayi yawa shine zaka yi losing control ba ka iya wato tsare wannan abin hannun ya zama karkashin ka yake ba kuma abubuwan nan kamar da sai abu ya faru sai mu ce karfan nasara wannan nasaran nan ba wani abu ne mai wani nasara dan adam ne yayi shi Allah madauki ya sauki mana Allah ya yassare mana dai mu rika bin doka na'am
ku ba ba tuka ne
Haushin ma yaran ma suke kun kuntar da yaro ba wai haushin yaran kawai ba ma shi duk wanda ke kan abun hawansa to shine mai gaskiya kuma duk wanda ke cikin motarsa in fasinja ne yake dauke amma aka dauko shi a motar haya duk laifin da direban sa yayi direban sa zai goyi baya ko ba haka muke ba da wahala kaji wani ya zargi direban sa yace a in wani kusa kawo hatsari to wancan za a zaga kaga mutumin banza maimakon ka ce kai direba kai ne ba kai daidai ba ba ma yin haka da muna gaya musu wannan abubuwan wani abun ba za su yi ba amma mun shiga mota sai so muke ai sauri musamman waɗannan da kuke ce mai yan mai atain yan menene 200 ko me yake to kaga waɗannan abubuwan wallahi bai kamata ba Allah ya sare Allah ya sauke assalamu alaikum